الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاب شغب ذكرته أتكين شره وانا دلتا في ميسونا حسن المسلم وديكي لو كده الأذكار النبوية wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a munasabobi daban-daban da kuma sanin wannan shine fassarar fadar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kullallahi dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila fassarar wannan aya shine aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yake yin zikiri da yawa ya yake tasbihi da yawa kida irin waɗannan azkar da aka ruwanto yana yi a munasabobi daban-daban fassara sabanin wannan to ba za su zama karɓaɓɓiya ba za mu tashi a wannan darasi wanda shi ne na huɗu ne ko na biyar na huɗu za mu tashi a kan du'a'u lubsit thawbi addu'ar sa taguwa الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله يبو دبوديا لكراري سنتبتك الله الذي كساني هذا الثوب وانده تباتدني wannan tufar warzaqanihi ya kuma azurta ni da shi min ghairi haulin minni wala quwwa ba tare da wata dabara daga wajena ba ba kuma tare da wani karfi ba wannan hadisi ashabu sunan suka rawaito shi banda Nasa'i Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah su suka rawaito wannan hadisi hadisi ne da aka samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh ibn Anas al-Ansari radiyallahu anhu a rawaito shi ta hanyar Sa'id ibn Ayyub an Abi Marhum al-Sahl ibn Mu'adh wannan shi ne isnadin hadisin isnadin hadisin hasan ne bai kai matsayin sahih ba sannan shi wannan Sahal ibn Mu'adh shi kadai ne ya rawaito hadisin daga mahaifinsa abinda hadisin ya kunsa shi ne godiya ga Allah ta'ala da ya bansa akan arzikin tufa da ya baka wanda ta nema ce daga cikin nemomin Allah wanda idan ba ya nemta ka da ita ba babu yadda za ka iya samu domin sanin cewa sitara tana daga cikin nemomin Allah na farko da ya wa ɗan adam tun daga halittarsa kuma ya sanya wani ya zama fitira fitira ce ta ɗan adam in ba ɗan adam ya fita daga fitirarsa ba baya da ba tsarara shi yasa za mu ga lokacin da Adamu aljanna shi da Hawwa daga shi sai matarsa amma yayin da suka ci itaciyar da Allah ta'ala ya hana su ci sai ya zama da suturar da take jikinsu ta zube ba su zauna a haka ba domin cewa su kaɗai ne sai Allah ya ce wa tafiqa yasifani alayhima kama wa rabbil janna aka yamina ka bada tsohuwa sau'atuhu ba wata fita ya sifa ne a rejina mai wara fiye na suna ci da abin da ɗinsu stress su duk ta zube laura su ta fito sai su karka cire ganyen aljanna suna stress ya laura su da ita zai na muka tun farko wadda ita ce hijira ta farko da Allah ta'ala ya sanya dan adam akan ta, bayan ya saukar da su daga aljanna, ya saukar da su doron kasa, sai Allah ta'ala yake gayawa ɗan adam, ya bani adam qad atayna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair. Wato tun daga saukar da su Ubangiji ya musu imtinani da wannan ni'imar da ya musu, ya ku ya adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum, ya ku dan ɗan adam mun saukar muku da tufafin da za su rufe sarai ku, wa risha da tufar da za ku rike ta daga ganyayyaki ko daga gizar abin nan dabbobi, sai ce wani ba su takawa zalika khair, amma sutura ta takawa wanda ita ce tafi alkhairi. To don Ubangiji ta'ala ya nuna maka cewa sutura ilimi ce, akwai sutura ta zahiri, akwai sutura ta batini. Sutura ta zahiri ita ce wacce kowa da kowa, duk wani jinsi na ɗan adam yake amfani da ita ba tare da bambancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, ko mumini da wanda yake ba mumini ba, fajiri da wanda yake mai da'a, babu bambanci a nan, kowa yana sa sutura. To sai dai suturar da tafi a gurin Allah ita ce suturar zuciya, libasun taqwa, mutum ya sa suturar tsoron Allah. Sura ta baɗini ita ce don biye da za a kyautata zahiri, in baɗinin bai kyau ba to ba bai zama ado ba, ya zama shirme. Saboda yadda za a yi inaya da zahiri wajen mutum ya ga cewa ya yi shiga mai kyau mai ma'ana, to ya kamata inaya ta da baɗinin ta duwa. To saboda ka shigowar gwazamar sutura ga ɗan adam wani ci gaba ne daga cikin ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ta'ala da yake wa ɗan adam. Don haka ɗan adam yana buƙatar yi wa Allah godiya a duk sanda ya samu wannan ni'ima ɗin. Sai ya ce du'a'u lubsi thawbil jadid, addu'ar sa wato tufar da take sabuwa. Wancan na farko ɗaya tufa ce kawai, sabuwa tsohuwa duk tufa ce. In sabuwa ce akwai wata addu'a ta musamman wato karan farko da mutum zai sa ta, to shi ne sai kawo wannan hadisin da yake cewa Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'ala. الحمد لك اللهم لك الحمد أنت كسوتني اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. تياو بنجي الله لك الحمد وديا تثبت عليك أنت كسوتني كين كسين كتبات الدنيا وأن تفا أسألك من خيره إنا ربك الخير دا وانا انتفات تتلع وخير ما سني على الخير دا أكي وانا انتفاسه لشي وأعوذ بك من شره إنا لمن كثيرين دا شر سا وشر ما سني على دا شر دا أكي انتفاسه لشي. وانا حديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه كما يزو تهنير سعيد الجريري وندا يجيش لغا أبو ندرة شنكما لغا أبو سعيد الخدري ولشين إسنادا سعيد كما متعدد يوارد كتكمر وتعدي سسر وتعدي سنغا daga shi al-Jurairi. Sa'id al-Jurairi ya samu ikhtilafi a ƙarshen rayuwarsa, bayan ya makance ya samu ikhtilafi. Wato ikhtilafi shi ne mutum ya ɗan samu mantuwa abubuwan sa da ya rike da su su rikice masa, ya rika haɗe-haɗe a cikin ruwayarsa, wanda shi ake cewa ikhtilafi. Wato idan mantuwa ta yi tsanani ta yadda mutum da da yake ba da hadisi bisa istiqama, idan kuma yana yana hada hade ka wannan isnadi ya hada shi da wancan ya dauko wannan batani ya dora akan wannan isnadi da sauransu to da shi yake to ikhtilafi idan mutum karbe abin nan karbabbe ne a gurin malamai sannan ya samu wannan matsalar to akan raba daliban su gida biyu a tantance waɗanda suka ji hadisansa na farko kafin su samu wannan matsalar sai ya zama hadisansu daga gare shi karbabbe ne kusan da suka rawaito sai a karba sai kuma a tantance waɗanda su kuma daga baya suka zo suka same shi bayan ya samu wannan lamura to sai su ma sai a zo a tantance hadisansu sai zama hadisansu an samu tawakkufi wato in sun rawaito to za a dakata ba za a karba ba sai idan an tabbata cewa wani yana da cikin abinda suka kiyaye wannan shi ne abinda malamai suke yi da hadisin mukhtalif wanda ya samu wannan illa ta sakarkucewar lamarin haddasa to shi Sa'id al-Jurairi yana da cikin suka samu wannan matsala akwai waɗanda sun ji hadisansa kadiman kamar irin su Hanbali bin Salama ya ji hadisan Sa'id al-Jurairi tun farko-farkon lamari akwai kuma da suka ji daga baya-baya irin su Hanbali bin Usama irin su Abdullahi bin Mubarak irin su Isa bin Yunus irin su Abdul-Wahab ibn Ata al-Khaffaf da sauransu to waɗanda suka rawaito wannan hadisin suka rawaito akwai da yawa daga cikin malamai da suka ji wannan hadisi daga al-Jurairi akwai Abdullahi bin Mubarak akwai Isa bin Yunus da Isra'il bin Abi Sa'd as-Sabi'i akwai irin su Abdul-Wahab al-Khaffaf akwai su Hanbali bin Usama akwai al-Qasim bin Malik da al-Marwazi da sauransu wannan duk sun ji hadisan daga al-Jurairi shi kuma daga Abi Nadra daga Abi Sa'id al-Khudri to amma Hanbali bin Salama ya saba musu a ruwayarsa shi ya ji shi daga al-Jurairi daga Abi al-Ala ibn Abdullah bin Shakhir mursalin wato ba tare da ambata Abu Sa'id al-Khudri ya ce sanna Abdul-Wahab al-Thaqafi shi ma ya ji hadisin daga al-Jurairi shi kuma ya ji shi daga Abi Nadra mursal ba ambatan Abu Sa'id al-Khudri ya ce kunga sama'un waɗancan duka sun ji hadisin ne ba da ikhtilaf waɗancan jama'ar duk da muka ambata na farko sun ji hadisin sun samu karatu a wajen Jariri ba da ikhtilaf ba da samun matsalar da ya samu sabanin Hanbali bin Salama shi yana da cikin sama'in sabbadi ya daɗe da jin hadisansa to ya saba musu shi yasa wasu malamai sai suka kamar Imamu Nasa'i sai suka ce wayarsu Hanbali bin Salama wanda kuma abin nan ta zo daidai da tashi wajen irsalin hadisin a ruwayar Abdul-Wahab ibn Abdul-Majid al-Thaqafi ita ta fi ƙarfi saboda haka sai suka rinja hadda janibin irsal wato hadisin mursal babu ambata Abu Sa'id al-Khudri a ciki duk sanda hadisi ya zama mursal to ya rasa ɗaya daga cikin sharuɗin da hadisi zai zama karɓaɓɓe saboda ya rasa irsalin sanad yanzu sanadin bai cika cikcikin yadda ake so an samu gibi a cikin sanadinsa da zarar aka samu gibi a cikin sanadin hadisi to ya tashi daga sahihi ya koma wani abu daban ya koma ga ifi sauran kaga a bisa wannan bayani hadisin bai tabbata ba kuma da haka Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin Sanata'ilul Afkar da ya takhrijin littafin Azkar na Nawawi ya ce hadisin hasan ne idan aka hada shi da hadisin Mu'adh ibn Anas hadisin Mu'adh ibn Anas ne da muka karanta da farko hadisin Mu'adh ibn Anas ya alhamdulillah alladhi kasani hadha wa razaqani min ghairi hawli minni wala quwwa wannan shine hadisin Mu'adh ibn Anas sai yace in aka dauki wannan ruwa aka hada da wacce zai iso zai iya zama hasan da gari amma ba zai yi shi kadai ba ta ba amma za ka kula to alfuzan sun sha ban ba aiki dai ba haka ne wacce ta alhamdulillah da zai kasance hala wala da tani ne zai haula mini wala kuwa wannan kuma ce rayi alhamdulillah allahumma lak alhamdu anta kasaltani sai ta asaluka khayr min khayrihi wa khayri ma sulha la saboda ka wannan hadisin a wannan babin bai tabbata ba sai addu'a liman lamisa sawban jadidan addu'a ga wanda ya sanya sabuwar riga wato idan ka gamu da wani abokinka ko dan uwanka ya sa sabuwar riga wato irin addu'a za ka yi masa wannan shine shi kuma babin da wannan addu'ar da mai sawa zai yi wannan kuma addu'ar da wanda ya ga mai sawa wani ga zai wa sai ya ce tubla wa yukhlifu Allah ta'ala tubla wa yukhlifu Allah wa yukhlifu Allah ta'ala wato kamar kamar kace a kashe labiya Allah kuma ya bada wata sabuwa wato Allah ya baka tsawon rai da zaka mulidi dan nan ka mulita har ta mutu to kakkar za ta mutuwa sannan in ta mutu Allah ya baka wata shine ma'anar addu'a to bila wa yukhlifu Allah ta'ala to wannan ba hadisi ne da babba wancan hadisin da kuka magana akan sa shi yazo da wannan dole wato sai ga kamar wani sabon hadisi wancan hadisin da farko da muke ta magana akan sa ko hadisin Abu Sa'id al-Khudri a ƙarshen sa bayan ya kawo shi a cikin sunan Abi Dawud a ƙarshen sa sai ya ce qala Abu Nadra wanda shine al-Bajirin Abu Sa'id al-Khudri qala Abu Nadra fa kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan qila lahu tubla wa yukhlifu Allah ta'ala Abu Nadra yace idan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗayan su ya sa sabuwar tufa sai a ce da shi tubla wa yukhlifu Allah ta'ala kashi lafiya kuma Allah ya ba da sabuwa kaga a ƙarshen hadisin ne ka wannan to haka magana Abu Nadra ce ke kai to ta daga Abu Sa'id daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba hadisi ne marfu'i ba an fahimta ba hadisi ne marfu'i ba sahabbai sun saba da idan ɗayan su ya sa riga sabuwa su gaya masa irin wannan su yi masa wannan addu'a akwai watakila inda suka ji wannan addu'a akwai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ya yi bayani cewa da mai za a yi bi ma yi da alimin labisa sawban jadida wace irin addu'a za a yi wa mutumin da ya sa sabuwar tufa to sai ya kawo hadisin ummu khalid take cewa an kawo Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata riga baka sai ya ce waye za a sawa rigar nan baka sai da sahabbai suka yi shi to shi ke sai ya ce a kirawo masa ummu khalid lokacin ita yarinya ce karama haka sai aka kirawo ta sai aka kawo ta abin da sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sa mata rigar sai yake cewa da ita abli wa akhlifi a wata ruwayar abli a wata nusar abli wa akhlifi ko abli wa akhlifi wato ki kashe kuma Allah ya baki wata to kaga yayi kama da abinda suke faɗa abli shi ne tubla wa yukhlifu Allah abli wa akhlifi a wata ruwayar wa akhlifi da abli duk abu ɗaya ne shi ne ka kashe lafiya to shine ya kalli rigar yake ce mata yake nuna mata rigar yake cewa ya umma khalid sana kalmar sana sun ce tana nufin alhasan mai kyau ce ko a harshen mutanen habasha saboda ita zai habasha zauna habasha saboda ka sai yake mata kuma yana mata yaran mutanen habasha da sana tana da kyau to ba kariya ka hadisin da babu magana da harshen da larabci ba da halatta balare ne duk harshen sai mutum magana da harshen da ba kuma larabci ba to wannan shine wata kila a nan ne su sahabbai su ma suka kwaikwayi suke kwaikwayi wannan da mutum ya sa a ce su tubla wa kullu Allahu ta'ala a sa a kashe lafiya kuma Allah ya ba da wata sabuwa wannan shine sai ya kawo addu'a ta biyu ita ma za a faɗa ma wanda ya yi abin nan ya sa sabuwar tufa shine البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ولا عمر مين امام انس الدعاء البس جديدا الله يبارك صابوا كما كرايو cikin cikin wato ni'ima ko karayu kana abudiya wa mut shahidan sannan kuma ka mutu kana shahada wato Allah yabarka kyakkyawan ƙarshe wanda babu abin da ya kai shahada wannan shine abin da aka rawaito wannan hadisi za mu ga cewa Ibn Majah ya rawaito shi Ibn Majah daga wani surutu shi daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar ya sanya wata riga fara sai ya ce da shi zauka haza ghasilun am jadid wannan rigar ta ka wanke ta kai haka ta yi fara kal tana haske ko kusa wace sai ya ce la bal ghasilun wankewa ne a wata ruwa ya ce la bal jadid akwai kirabi wajen lafa matan wata wani sarrafin ya ce la bal jadid wani ya ce la bal ghasil shine sai ya ce ilbas jadidan wa ish hamidan wa shahida wannan hadisi yana cikin musannaf Abdurrazzaq ya riwayato shi daga Ma'mar daga Zuhri daga Salim bin Abihi daga Salim bin Abdullah bin Abihi an Umar zahirin sanadin hadisi ne da ba matsala amma Imam Ahmad ya ce hadisi ne muka na wa amma ya ce na hadisi munkar ne yake cewa ban san ta inda mu yake shin akwai shi a cikin littafin Abdurrazzaq ko babu Abdurrazzaq As-Sanani ya samu ikhtilat kashin rayuwarsa saboda haka duk abin da zai kawo shi ta hifzinsa to an kar samu matsala wani lokaci saboda haka in ba su same shi a cikin asalin kitabin Abdurrazzaq wato sun koma kundin hadisansa in ba hadisin a ciki to sun sa akwai matsala abin da ya sa Imam Ahmad ya faɗa haka saboda hadisin Abdurrazzaq al-Tarafi ya kawo shi da asali daban-daban Abdurrazzaq ya kawo shi ta hanyar wannan da muka faɗa hanyar Abdurrazzaq al-Ma'mar al-Zuhri an Salim na Abdullahi al-Abdullah sannan ya kawo shi ta hanyar Zauri an Abi al-Ashhab Abdurrazzaq an Zauri an Abi al-Ashhab sai ce an al-Zuhri ya kawo shi kuma ta wata hanyar mursal ba mausul ba ruwayar Abu Nu'aym an Sufyan ya zo mursal ne hadisi Abu Nu'aym yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kwarewa cikin hadisin Sufyan al-Thawri to ya saba masa banda shi ma akwai wanda ya rawaito shi ta hanyar Sufyan al-Thawri babu ba wato mursal shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce hadisin mursal ne ba hadisi ne mausul ba hadisin bai cika sharuɗan hadisi sai akwai gibi a cikin sanfis daga cikin waɗanda suka yi wannan ko ya yi kafan ya yi musayi da kafan shi ma ya inkar mana hadisi a cikin waɗanda suka yi inkar mana hadisin akwai Imam Bukhari shi kansa Imam Bukhari akwai Abu Hatim ya tashi shi hadisi ne ba kai sanadin sa ba ya da kyau Darqutni Imam Nasa'i Muhammad ibn Hamza al-Kitani da yawa daga cikin malamai magabata na farko manya-manya sun yi inkarin wannan ruwayar riwayatin mursala wadanda suka hassana shi sune wanda suka gurbata shi musu Ibn Hajar Sheikh Nasiruddin Albani amma bisa gaskiya hadisin bai tabbata ba hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata ba da shi kamar wancan na farko da muka karanta shi ma wani hadisi ne wasu daura ka sai a takaita akan wancan wancan riwaya ta Abu Nadra ita tubla wa yaqullahu ta'ala sahaba annabi da abin da suke faɗa ko mutum ya yi kowace irin addu'a tunda kofa addu'a tana da faɗi kaga mutum da wata ni'ima ka yi addu'a Allah ta'ala ya dawwama masa da wannan ni'imar ya ƙara masa wannan duk babu matsala amma dai a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai tabbata ba sai ma ya kulu idza wada'a thawbahu in ya cire rigarsa me zai ce sai kawo wani hadisin Ali da Anas ya ce bismillah hadisin Ali ibn Abi Talib ko Anas ibn Malik don rabba zuwa da Anas ne ستر ما بين أعين الجن وأورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله وتو أبن ديك سترة سكان إدانون الجنود الأورة قدم شين إدان دين سوزين شل الجسد يتشي بسم الله لفظ رواية علي ستر ما بين أعين الجن وأورات بني آدم إذا دخل الخلاء ko idza rafa'a thawbahu fil khala ko fil khunuf an yaqula bismillah wato hadisin ya zo ne a babin mutum ya shiga bandaki zai biya bukatarsa ya dace cire tufarsa yake bismillah ba wai mutum zai cire hularsa ba zai cire rawaninsa ko babban rigarsa misali to wanda zai buɗe al'aurarsa shi yasa ya zo a cikin hadisin satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam kaga ba cire hula ba cire hula ba al'aura ba ce ko cire babban riga ko rawani an fahimta a yadda ya kasu yakin abin kamar cire riga haka za ka cire kowane mai da cire riga domin kowa kuma yakin hadisin za ka ba a nan ne ba dan amma yadda suke kawo shi a wajen shiga bandaki a wajen shiga toilet to ka iya cewa wajen canza kaya ba duk zai iya shigowa cikin mutum cire kayan sai sa wasu hadisin da zai iya zuwa shi kansa hadisin akwai magana a kansa gaskiya akwai magana tsawo a kansa shi Albani ya hassana shi ko ya wasa a hashawa Imamu Gari ma ya sa a hashawa amma ba zai iya sahihi ba a Tirmidhi da ruwan toshi ya ce isnadu laysa bil qawi saboda ruwayar da ya kawo a cikin Tirmidhi ruwayar Muhammad ibn Humayr al-Razi daga cikin malamai sun karyata shi wanda suka ga suka rebe shi to ba san shi ba duk wanda ya rebe Muhammad ibn Humayr al-Razi to bai san shi ba ne amma wanda suka san shi yan garinsu sun kakkausar magana a kansa irin su Abu Hatim al-Razi yasu Abu Zura Razi Fadlak Razi Muhammad ibn Muslim ibn Wara waɗanda ƴan garinsa ne duk shi ma da mutumin rai ne saboda duk ba su yi kyakkyawan magana a kansa ba shi ya sa wasu malami suka ce wanda suka yabe shi ba su san shi ba ne to shi ne Sheikhul Tirmidhi a cikin ruwaya shi ya sa da ya kawo sai ce isnadu laysa bil qawi nada sabai da kanki saboda wannan illa ne to an kawo shi ta wasu hanyoyi daban-daban amma duk hanyoyin akwai matsala to akwai wani ɗan hanya ko guda ɗaya ce ko biyu suke ɗan sauƙi to shi ne Albani sai ce hadisin bai majmu'u turqi sahih kalmar sahih ta yi girma tunda inda a ce hasan ne li zatihi ya samu shawahi sai ce sai da sahihu li ghairi to ba zama ma hasan li zatihi ba yanzu ana neman a ceto shi ne daga ba'af ya koma karɓaɓɓe to ya rai daga ce tausaya ga Allah kuma hanyar da aka samu babu hasan ko guda daya sai zama sahihi. So magana da cikin irwaul gari akwai rauni wajen dauka kamar ta hadisi sai za ka ga wasu suna illa hadisi to kula ma ya tabbata za mu ga cewa ba wai yana nufin koce ne tuka kaya ba shirin kayan da al'auran mutum zai fito to sai bismillah kuma shi ya mutu da Allah a kodin shi yana koren sheda to sheda duka wanda Allah ce inna hu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawna ta inda ba ku ganin su su shira ga mutum to babu abin da yake koren shedanu sai ambatan Allah sai bismillah inna hu huwa samiul alim aka neman Allah ta'ala ya tsare ka kai ambaci Allah ko da shi yana iya kore yana iya kore shi ka saboda ba za a ce dan kafa da aka laifi ba ne ko hadisin ba bai inganta ba a bambanci akwai inda za ka ce hadisi bai inganta ba amma mazmunin abin da hadisin ya zo da shi ba wai haramun ba ne kuma ba wai bid'a ba ne saboda akwai umumin nusus akwai wasu nasussuka da suke a dunkule kuma za su iya zai a wannan abu zai iya shiga cikin su kamar misali mu ce ambatan Allah ko da yaushe yana daga cikin abin da yake kore sheda wanda muka fara a cikin kullunan zikiri akwai kore sheda kan aka kira sallah shedan ya gudu akai igama shedan ya gudu to saboda haka duk inda za a ambaci Allah shedan zai tsaya ba zai bada baya duk wasu shedanu da suke gurga su bada baya za ka ka dubi umumin adilla za ka iya cewa za ku tafi iya yin bismillah da ke sakayensa amma ta fuskar riwaya ke annabi ya ce ne kaza ba ga shi kuma mai wani abu ne kari a kan wannan an gane ko to amma duk da haka yanzu ka duka mun garma da wannan hadisin wasu malamai suka ce to mutum ba zai kara ar-rahman ar-rahim ba ya ce bismillah ar-rahman ar-rahim da in ta fuskar riwaya ce kawai bismillah shi wanda ya koyar ya san da ar-rahman ar-rahim amma bai ce kul bismillah ar-rahman ar-rahim an fahimta ba ta suwa da suka ce in ka koyar da riwaya ba ka kara ar-rahman ar-rahim saboda ka iya abin da ya koya sai du'a dukhulul khala addu'ar shiga banɗaki addu'ar shiga banɗaki sai ce bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ورسول الله يا الله تعالى إنا روحك سليل لك الخبث هو الخبث بضم الباء الخبث سوني شيطان مزاجي والخبائث da shaidanu mata wato ina neman kasare ne daga shaidanu mazansu da matansu wani hadisin Anas ne ibn Malik wanda ashabu sunan duka sun rawaito shi an nasa iya rawaito shi a cikin sunan al-kubra ba a sura ba daga Anas ibn Malik sai dai a ruwayar Anas ibn Malik kalmar bismillah ba ta zo ba sai ta hanyar guda biyu duk waɗanda suka rawaito hadisin daga Anas ibn Malik daga Abdulaziz ibn Suhaib an Anas Abdulaziz ibn Suhaib an Anas annabi sallallahu alaihi wasallam duk za mu ga dukkan ruwayoyinsu babu kalmar bismillah a farko kalmar bismillah ta zo ta hanyoyi guda biyu hanyar abu mashar na jih wanda shi kuma da ihun ne jiddan saboda haka ruwayar sa da ita da babu duk daya sai kuma ta hanyar Abdulaziz ibn Mukhtar an Abdulaziz ibn Suhaib an Anas wanda ita kuma wannan ruwayar ta shi ta zama shaza inda ya saba wa duk wanda suka yi wannan hadisi daga Abdulaziz ibn Suhaib ba sa fara kalmar bismillah saboda haka shi kan sai na sunan albani abin da yake cewa shi ruwa gari kalmar bismillah ya ruwa Anas shazza ce ko munkar to bace inganta ba arwayar Anas wanda annan ita ce yake ishara da ga cewa da ya sa bismillah a bracket haka ne yanda yake na maka ba ta cikin ruwayar Anas to baje albani yana cewa to duk da bace inganta ba amma za mu iya dauko ta daga hadisin Ali ibn Abi Talib da wajen hadisi na Anas wanda muka gama magana a kansa to da kaga a cikin cewa ya sattur ba bai da jinni wa awrati bani adam idza wada aku idza arada idza dakhala al khala an yaqula bismillah tunda mun ga wannan daman hadisin na shiga ban daki na ban daki sai shi to duk da wace inganta wannan riwayar ta Anas ba to sai mu dauko ta daga cikin wannan hadisin da ya gabata to shi kansa wannan hadisin da ya gabata mun ce akwai to shi amma kamar da muka ce ya ma sa hasha irwa gani kaga ba shi da matsala ga abin nan a rayi halin da wayoyi da suka zo gaba ɗaya daga Anas abinda suke cewa idan ya shiga banɗaki ko zai shiga banɗaki ya kace Allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith wannan shine abin da ya zo a wayar Anas kuma wanda shi ya inganta Allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith banda kalmar bismillah kalmar bismillah shi ya ce an fahimta to da kada ya tsaita akan wannan da ya fi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda man daki wata tare shaytanu ce shi yasa da du'a wata ruwaya ta Anas ruwaya ka ta da Anas inna hadhihi al-fushush muhtadara fa idha dakhala ahadukum al-khala' falyaqul Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith yace inna hadhihi al-fushush wannan guraren biyar bukata din bandakuna muhtadara wurin halarta shaytanu ce idan ɗayan ku zai shiga to ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khaba'ith ya Allah kai mun tsari daga al-khubuth wato shaytanu mazan su da matan su roƙa lafazin ana karanta shi da al-khubuth kamar yadda kaga ne anan iskan al-ba ana karanta shi da al-khubuth da dhamma al-ba ko kai rufa ko kai dauki al-khubuth in ka ce al-khubuth ya zama jamu khabith kamar aiki mummuna ko dabi'a mummuna ko wata wani abu mummuna wani abun gani mummuna ko wani abun da zai faru mummuna in ka ce khubuth shi kuma ya zama jamu khabith bi ma'ana ismu fa'il ne khubuth su ne wanda suke shaytanu mazaji kamar da al-Khattabi ya ce wasu suka ce karanta shi mai iskanil ba kuskure ne na malaman hadisi amma lugha shine al-khubuth da wajen khabith kuma wasu sun ce wannan magana cewa kuskure ne ba ita ce ma kuskura saboda ana akwai ire-iren sa za ka ce za a karanta jami'in su da da iskanil ayin al-kalima ko kuma dabbinta kamar rusul da rusulu na ce rusulun ana ce rusulun yan rusul ko kutub ana ce kutubun ana ce kutubun ya halatta da haka za a yi karantawa da duka fuskoki guda biyu mutum in zai shiga ya nemi tsari daga aljannun da suke ciki da shekarun da suke ciki Allah ta'ala ya sai abin da zai fito lafiya rashin wannan galibi wani lokaci za ga abubuwa na faruwa a banɗaki da yana da alaƙa da wannan zai mutum ya shiga banɗaki ya yi a fara kuma ya kai za a zama mutum ya fara banɗaki da ya ce bai kai ba to kaga irin wannan watakila ya shiga kai tsaye gaba gani garan haka shaidanu suka marke shi ya fadi suka karya masa hannu ko kafa to shi yasa yana da kyau za a shiga a yi wannan addu'a za a ga wannan addu'a to za su shiga hayyacinsu kuma su bar gurin har sai ya gama abin da yake sannan su dawo kuma mazaunin su ne damu wannan gurin to idan ya zo fita ba mai zai ce ce du'aul khuruj du'aul khuruj min al-khala addu'ar fita daga banɗaki mutum ya zo fita mai zai faɗa sai ya ce ghufranaka ghufranaka wannan ya zo a cikin hadisin Aisha da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda sabu sunan duka sun ruwaito shi sai zai ce gufranaka hadisin Allah mai da wannan kunsul rawai ko shi a cikin sahih Bukhari da Muslim kamar yadda muka faɗa babu ziyadar bismillah a farkon sa hadisin gufranaka shi ne a cikin kutubu abin nan cikin littafin sunan gaba daya gufranaka ma'ana as'aluka gufranaka wannan gufranaka mansubun ne da fi'ilin ma'ruf ay as'aluka gufranaka ina neman gafararka ya Allah lokacin da zai fito malamai sun faɗi hikimar da ta sa mutum zai ce Allah ka gafarta yayin da ya zo fitowa daga banɗaki wato don ya nuna gajiyawarsa wajen yi wa Allah godiya yadda ya cancanta saboda ni'imomin da ya yi masa da yawa tun daga bashi lafiya da ya yi ta yadda ma zai iya cin abinci don wai yana nan gashi nan ga abincin tare da shi da ma ba zai iya ci ba to shi Allah ya bashi lafiya har ma zai ci abinci sannan na biyu ya bashi abinci wani ya bashi lafiya ba abincin ya gagara samuwa amma shi Allah ya hore masa abincin da zai ci ya hore masa abin da zai sha sannan abu na uku da ya bashi abincin ya ci abincin ya zama ya narke a cikinsa ya yi aikin da ake bukata wani ya ci abincin cikinsa sai ya rikici ko ya rufe ko ya samu ma da wata rashin lafiya sai wani ta'ala ya sauwake masa shi duka wannan ya ci abincin kuma Allah ta'ala ya narkar da abincin a cikinsa kuma ya kasance abincin ya yi aikinsa yadda ake so wanda zai zama jini ya zama zai jini wanda zai zama ɓargo wanda zai zama duk dai kowanne Allah ta'ala ya kasa shi ya sa shi a matsayinsa wanda kuma zai amfani ba Allah ta'ala ya sare masa damar da zai fitar da shi wani wannan yake nema ya gagara an tafa su fita ana ta fama ya za a fitar da abincin da ya ci a abubuwa suna neman su kai shi ga halaka su kai cikin sauki za ka fita ka shiga ban ɗaki ka fitar da abin da bashi da zaman shi a ciki ma matsala ne to ka rawar da ni'imomi ne in ka tara su wacce ni'imar ce za ka iya godewa Allah a kanta ka kuma biya shi cikin godiyar nan babu saboda dole akwai gajiyawa to shi yasa da zarar ka fito sai ka ce gofranaka Allah ka gafarta mu wato ka gafarta mun kusuri na da gajiyawa ta wajen in kawo godiya yadda ya kamata wasu malamai su ce wannan shine hikimar fadar wannan suka ce a hikimar fadar gofranaka dan adam ana son ya kasance cikin ambaton Allah a kowanne lokaci yayin da zai shiga banɗaki ba zai rika zikiri a kan banɗaki ba ko na ambaton Allah to ya rika jin cewa akwai kusuri tare da shi ya shiga wani guri da ba zai ma iya ambaton Allah gurin ba to ya fito sai ci to ubangiji wannan kusurin da aka samu Allah ka gafarta mu alayyal hal wannan duka yana nuna godiya ga Allah bisa ni'imar da Allah ta'ala ya baka da kuma nuna cewa ba za ka iya biyan Allah ta'ala da godiya bisa ni'imar da ya maka ba don haka koyo shi sai dai ka sallama cewa wato ubangiji ta'ala ya yi maka abin da ba za ka iya gode masa haƙƙo shukuri ba sai dai ka yi abin da za ka iya to sai azzikiru qabla alwudu zikiri ambaton Allah kafin alwala to ran ma sai kawo bismillah wato kafin ka fara alwala ka ce bismillah wannan hadisi ne da aka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban kawai hadisin Abu Huraira hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Sa'id ibn Zayd waɗanda wannan su suka fi ma ƙarfi cikin hanyoyin da aka rawaito hadisin hadisin Abu Huraira Abu Sa'id al-Khudri da kuma Sa'id ibn Zayd kawai hadisin Aisha hadisin Abu Sabra Ummu Sabra hadisin Sahal ibn Sa'ad hadisin Ali hadisin Anas da sauransu shi ya kira hadisin basmala to malamai sun yi sabani sosai wajen inganta wannan hadisin ko rashin inganta shi. Wasu da yawa sun karfafa shi kamar Ibnu Abi Shayba yana cewa sabata lana annabi sallallahu alaihi wasallam qala, mu ya tabbata a wajen mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi. Hadisi yana cewa la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah, babu sallah ga wanda ba shi da alwala, babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba. To shi ne malamai suke sabani wajen tabbatar hadisin. Ibnu Abi Shayba ya annabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya tabbata mu a gurin annabi ya faɗi shi. Ibnu Munzir ya karfafa hadisin, haka nan Al-Asqalani Ibnu Hajar, Al-Asqalani shi ma ya karfafi hadisin. Ibnu Salah, Ibnu Kathir, Al-Albani da suna cikin wanda suka hassana hadisin. Na ƙarshe-ƙarshen su ne Abu Ishaq Al-Huwayri, har yi rubutu a kai sunan shi Kashful Mahbub da saboda hadisin tasmiyat ilmin wudu. Risala ce karama da ya tattara hanyoyin hadisin, wanda ƙarshe dai ya fita da sakamakon cewa hadisin ya tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, me yake nufi? Yana nufin duk mutumin da zai alwala idan bai ce bismillahi a farkon alwalarsa ba, ba shi da ita. To da wannan kawai shi ne zahirin hadisi, ce la salata liman la wudu'a lahu, babu sallah ga wanda ba shi da alwala. Ma'ana alwala sharadi ce ta ingancin sallah, idan ba a yi alwala ba, ba sallah. Idan ana so sallah ta yi sai an yi alwala, sai kuma ya ɗabi a kan wannan cewa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah, babu alwala ga wanda bai ce bismillah, bai ambaci sunan Allah ba. To kaga kenan ambata sunan Allah shi ma sharadi ne, kamar yadda alwala take sharadi ga ingancin sallah. To haka nan ambata Allah yake sharadi ga ingancin alwala. Shi yasa waliyullahi dalawi a cikin Hujjatul Baligha, ta misali Hujjatul Baligha, yake cewa wannan hadisi nassi ne, nassi ne karara wanda yake nuna cewa ambatan Allah rukuni ne ko sharadi ne. Wato rukuni ne ko sharadi, duk abin da aka ce rukuni ko sharadi, idan babu shi babu abu. Duk abin da aka ce abu kaza rukuni ne a cikinsa, to abin nan in ba rukunin nan ba shi, kuma in ba sharadin nan ba shi. To yake cewa hadisin karara abin da yake nuna kenan, ce amma kuma zai iya ɗaukan ma'anar ba alwala cikakkiya, ba alwala cikakkiya, wato kira alwalar za ta samu amma ba za ta cika ba. Wannan tawilin zai wahala, saboda kula magana ɗaya ce la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah. To ya za a ce ba sallah ga wanda bai alwala ba, kaga za a ce ba sallah cikakkiya ba. To amma da aka zo na biyu sai aka ce ba alwala cikakkiya, aka ƙara kalmar cikakkiya tare da cewa duk yaki ɗaya ne, kuma irin sigar ɗaya ce la wudu'a, la abin da salata la wudu'a. To shi yasa wannan tawilin akwai takallufi a ciki, tawili ne ba'idu kamar da shi waliyullahi dalawi yake cewa, kuma aka ɗauki wannan abin nan to gaba ɗaya lamazin ma a rushe shi, wanda farkonsa ma sai wani ya ce shi ba farkonsa haka ake la wudu'a, ai la salata liman la wudu'a lahu, ai la salata kamilata. Saboda haka kicewa wannan nassi ne da yake nuna bismillah. Wasu kuma suna cewa a nan ba wai ana nufin abinda ake nufi da bis da la liman lam yadhkur isma Allah, ana nufin niyya, niyya ake nufi da hadisin. Wato yana nufin wanda duk ya yi alwala ba tare da halarto niyya a cikinta ba, to ba shi da alwala. To da ko mai za ka yi ka halarto niyyar ibada, in ibada ce, dan ka bambance ta da ni ka bambance ta da al'ada, domin niyya iri biyu ce, niyya iri biyu ce. Akwai niyya ta halarto ibada shi ne ikhlasi, akwai niyya ta bambance abu daga niyya ta bambance wannan ibadar daga sauran ibadu irin ta, dukkan su ana kira su niyya. Niyya ta halarto ibada, wato ka halarta cewa wani abu ibada ce, haka wani abu dan Allah ka ke yi, wani wajibi ne a komai ka ji cewa abin da kake yi dan Allah ka ke yi, ibada ce, Allah ce sai sa kai kake yin ta. Akwai kuma niyya taka bambance wata ibada daga wata irin ta kamar niyya ta kasar Allah kake ba la'asar ba ko kasancewa la'asar kake ba magarba ba ko magarba kake ba ishari ba a gane abin da ta shafa banda wancan wannan kawai ka wannan ta farko kasancewa ibada kake yi ga Allah wannan kuma niyya ta biyu wanda ita ce yawanci fuqaha suke magana akan ta niyya ta farko wannan ayan masu magana akan tauhidi akan ta suke magana dai ba su magana tauhidi suna magana ikhlasi suna magana kan wannan niyya shine an ta kula niyya ga Allah kai ikhlasi su ba wasu fikun da suna magana niyyar sallah niyyar kaza ka bambance ibadar da kake da wace ba ita ba idan ka tsaya sallah ce to kai ne azhar an gane anan dan ka bambance ta azhar yanzu wannan kanka zo kana sallah azhar amma kana jin azhar kake ko kana azhar kana jin ta magariba kake kanka ka bata ba to saboda sai shugo suke kira nan la wudu aliman ladhi yuzkurismallah ana nufin niyya ma'ana niyya ma'ana ta farko wato ka ci cewa ibada kake dan Allah to kaga a bisa wannan ma'anar wajibi ne dai kaga hadisi sai zama istiqam ba matsala wato ba wai ana nufin sai ka ce bismillah ba tunda hadisi ba kai ce ba na cewa ila wudu aliman lam yaqul bismillah cewa aliman lam yaqul ismallah dikin ana yi shi bil qalb kamar da yake shi bil lisan an fahimta ka ji abu ka halartu abu a zuciya so yake zikirin qalb wanda shi ne yake gaba ma da zikirin lisan zikirin lisan idan lam yatawadda ma zikirin qalb ya zama zikiri ne mara ma'ana a ce da baki kawai kake faɗa ma zuciya ka tana wani guri ba shi yake nufi ba zikirin da zai haɗa baki da harshe wanda shi ne kamala in ba a samu na harshen ba to a samu na zuciya amma ka a samu na harshe ba zuciya an gane ku ka a samu ana iya karɓar zikirin zuci ba harshe wanda shi ne karɓar tunato girman Allah da ta tafakkuru fi khalqillah da ta tafakkuru fi khalqis samawati wal ard kaga tafakkur babu lafaz babu abin da furci a ciki kullum ka ce zuciyarka ce za ta rika halalo girman Allah da jalalarsa da haibarsa to da shi kansa wani bangare da ya zike ba ka lawo zo a liban lariyar ku ismallah ana nufin ga mutumin da bai halarto Allah a ciki ba kawo mutumin da kawai ya ɗau ruwa ko yake kwatanta ma wasu yadda ake alwala ba wai shi alwala zai ba kawai koyarwa yake a ga wannan ba ibada yake ba kadu wani hadisin ba zai tashi sallah da wannan ba sai dai inda bayani alwalar amma malami misali ya ce a ɗauko koyon faɗo na nan koyon ba ki ba lola ki ba saboda in zai yi ya zama ya halarto niyyar ibada zai da ya halarto niyyar ibada ya ambaci Allah to ya ambaci Allah zai iya sallah da wannan lola to kusan wannan fassara ita za ta fi dacewa don kusan ijma'i ne na malami cewa dan baka ce bismillah da lafazin bismillah a gurin kawai tabbata ba ba ta alwala ka mutai ba haka amma in ka yi alwala ba niyya to ba ka da alwala wanda ya ji bayi saboda ka ga wannan zai fi dacewa da ma'anar hadisin bisa ga tabbatar sa kuma maganar tabbatar ta sa yana tara da ƙarfi yana da hanyoyi da yawa kamar yadda muka faɗa ya zo daga sahabbai daban-daban amma duk mu fara da sa daidai kun hanyoyin suna da matsala da fatan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana sai kuma wani duban insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin